Hukumar kula da hadadar man fetur ta kasa da kenan jihar Plateau ta rufe gidajen mai 23 waɗanda suke zargi da laifuka daban-daban. A cewar babban jami'i mai sa ido kan harkar man a nan jihar Plateau, Mr. Caesar Douglas, 11 daga gidajen man da suka rufe suna da lasisi kuma suna sai da man fetur din ne fiye da farashin da gwamnati ta kayyade.
Mun kulle gidajen mai 23 dukan su akwai masu karkata da mai, akwai masu ajiye mai, akwai wanda sun kara, akwai wanda famfunan su ba su da kyau.
To amma akwai wani hukuncin da za ku yi ma su waɗanda kuka rufe gidan man su ne?
Akwai hukuncin da kowane ake masa. In ka sai da mai ba kan farashin gwamnati ba, za mu rufe gidan man ka wata biyu, za ka biya tara 200. In kuma kai ka karkata da mai, mai mako a ce ka kai Beach Road, ka kai Bauchi ko ka kai Gombe, mun kama ka, za mu rufe gidan man ka, da mu soke lazin ɗinka, ta ka biya naira 200 ko ga wani lita. Wanda ya ajiye mai bai saida ba, mun tabbatar zai yi kasuwanci ko da dare ko da bayan fage, shi zai biya tara 2,000,000. Wanda zai nuna da aka yi lazin ɗinsa, za mu yi a kai shi kotu domin gurbata tattalin arzikin ƙasa. Wanda kuma yana kasuwanci ba inda ya kamata ba, da mu rufe ka, za mu baka sati biyu ka zo ofisinmu ka yi takardun da ya cancanta. Bayan sati biyu in baka zo ba, za mu mika ka da location address ɗinka ba jami'in tsaro.
To sai dai cikin 'yan kwanakin nan matsalar karancin man fetur ta yi kamari kamar yadda wasu da natarar a wasu gidajen man suka shaida min.
Ibrahim Garba dan Fulani, gaskiya muna faman wahalan mai a nan garin Jos. Saboda za ki ga gidajen mai gaba ɗaya sun ki su siyo man su sayar ne ko yaya ne ne, mu ba mu san menene yake tafiya ba.
Sunana Kamal Killan Fulani. Gaba ɗaya tun daga Tilla na fito har na zo nan, har na zo ta mai zuwa gidan mai da suke bada mai sai na. Kwanaki 7 kusan sati biyu dai ba mai a ƙasa muna da shan wahala.
Ɗaya daga cikin waɗanda aka rufe wa gidan man ya bayyana cewa ji yayi cewa an ba gidan man sa mai daga depo, amma man bai iso gidan man nasa ba.
Sunana Alhaji Ibrahim Hudu. Mun kai nan wajen wata uku ba a ba mai ba. Sai hutun sallah nan aka ba mu mai, mu an ba mu mai ba mu da labari, sai dai kai muka yi cewar difar sun zo bincikawa ba su ga mai ba. Yawwa, saboda haka sun je za su rufe station.
Shiko Sadiq Bala cewa ya rufe gidajen man yayi daidai.
Duk abin da ya zamto da zalunci a cikinsa babu amfani, don haka muke godiya ga Allah da wannan mulki na alkhairi da ya zo, wanda da kowanne yana abin da ya ga dama ne a gidan mansa. Yanzu kuma an samu canjin yanayi, ba a isa a barka kai zalunci ba saboda an samu canjin gwamnati, da haka muna ƙara godiya ga Allah da wannan abin da ya faru.
To amma ba ka gani kamar za a tsananta ma mutane da yake dai ba gidajen mai din a buɗe?
Ba tsanantawa ba ne, duk wanda ya zamto za a taimaki rayuwarsa ko yana raye, ƴaƴansa in za su ji daɗi ko baya nan, shi ne ribar rayuwarsa. Babu maganar tsanantawa, adalci shi ne yake ɗaurewa, zalunci baya ɗaurewa.
Shugaban ƙungiyar direbobin da kwamman fetur a nan jihar Plateau, Alhaji Ɗanladi Muhammad, ya mun tsokaci kan inda matsalar take.
Abin da ya sa ki san kaman Kalba da Lagos can ne muke samun kayan nan. To muna da direbobin da suka kai sati biyar babu kaya. To kaman su makitocinmu masu tsaya sun bibbiya kayan ba a basu ba. To matukar an basu, muna sa tsammanin satunan da mun ji an ce an samu kaya a Lagos ɗin da Kalba ɗin. So da an basu za ki ga insha Allahu kayan ya samu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.